sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Jama'a sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumal daga Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin mu na rana yau Juma'a 4 ga watan October ta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarin
Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana neman wasu gwamnatocin kasashen waje da su bincike abokin adawarsa na siyasa Jami'an tsaron Iraki sun bude wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka hada a birnin Baghdad a yau Juma'a. Haka kuma yau Juma'a gwamnatin yankin Hong Kong ta haramta rufe fuska a duk wasu wuraren zanga-zanga.
To mun gode Sarfilu a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kwamitin tattaunawar zaman lafiyar Kamaru ta kammala zamanta a yau. Haka nan kuma za ku ji cewa Amurka ta tura wata tawagar tawaga kasar Niger da zagayowar rasa dakarunta a kasar. Sannan kuma za ku ji fashin baki akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai kasar Afirka ta Kudu. Sannan a yau a madadin shirin mu na duniyar Amurka za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan cigaban da aka samu a bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Kalubale da kuma mafita shekaru 59 bayan samun yancin kai. Amma kafin nan, Sarfilu, yaya duniyar ta wuni?
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana neman wasu gwamnatocin kasashen waje da su bincike abokin adawarsa na siyasa. Wanda hakan ke zaman ƙara daukar matakin da ya janyo aka bude gudanar da binciken da zai iya kaiwa ga tsige shi. Da yake amsa tambayoyi da safiyar jiya Alhamis daga manema labarai a fadar White House, an tambayi Trump wace alfarma ya nema daga shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky lokacin da suka yi waya ranar 25 ga watan Yuli, wanda ya haddasa wani jami'in gwamnati ya shigar da koki. Shugaban ya amsa da cewa zan bayar da shawarar su bude bincike akan iyalan Biden. Da yammacin jiya Alhamis din ne Trump ya aika da sakon Twitter yana cewa a matsayina na shugaban Amurka ina da yanci ko kuma aiki na ne na binciki ko na sa a yi bincike binciken cin hanci da rashawa kuma ciki har da neman ko bayar da shawara ga wasu kasashe su taimaka. Trump ya zargi Hunter Biden da ga tsohon mataimakin shugaban kasa da yin amfani da jirgin gwamnati a shekarar 2013 wajen karɓar dala biliyan 1 da 500 daga wani kamfanin zuba hannun jari mai zaman kansa a China. Lamarin da ƴan Democrat ke cewa kalaman Trump na jiya Alhamis wani misali ne da yake nuna yadda yake amfani da kujerarsa wajen biyan wata buƙatar sassa siyasa. Jami'an tsaron Iraki sun bude wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka hada a birnin Baghdad a yau Juma'a, kwanaki hudu a jere da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an tsaron sun yi harbi ne kan masu zanga-zangar ba wai a sama ba, a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP. Ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba. Yau Juma'a kungiyar agaji ta ICRC ta fitar da wata sanarwa da ke cewa yawan fararen hula da suka mutu da karuwar waɗanda suka ji rauni a zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a faɗin ƙasar abin damuwa ne matuƙa lokacin da ake amfani da bindigogi wajen dawo da zaman lafiya. Kungiyar ICRC ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su kwantar da hankalinsu yayin da take ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa. A wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin, Firaministan Iraki Abdul Mahdi ya yi kira ga masu zanga-zangar da cewa su koma gida, yana mai cewa an ji buƙatunsu. Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukuncin cewa za a iya tilastawa kamfanin Facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba idan har ya saba wa dokar wata ƙasa da ta kasance mamba a ƙungiyar tarayyar Turai. Shi dai wannan hukunci da babbar kotun tarayyar Turai ta yanke babu damar da za a iya ɗaukaka shi. Hukuncin ya samo asali ne daga wata ƙara da tsohuwar shugaban jam'iyyar Green Party a ƙasa Austria, Eva Glashwing. Ta shigar wacce ta nemi kamfanin na Facebook ya sauke kalaman batanci da aka buga game da ita. Wata kota a ƙasar Austria ta ce kalaman sun take dokar da ta haramta bata sunan wani. Yawancin kafofin sada zumunta kamar Facebook galibi sukan cire duk wani abin batanci da ya saba dokar wata ƙasa. Hukuncin na jiya Alhamis zai tilasta musu yin hakan a duk fadin duniya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da 'yan kasar Burundi 500 ne aka mai da su kasarsa daga sansanonin 'yan gudun hijira guda uku da ke Tanzania a jiya Alhamis, matakin da ya zama na farko a gagarumin yunkurin da ake yi don mayar da mutanen da ke tserewa tashin hankali da rikice-rikice a shekarun baya zuwa kasashensu. An saka 'yan kasar Burundi a motocin bus-bus a sansanin Nduta Mutendeli da kuma na Yurgusa da ke yammacin Tanzania. Inda za a gudanar da su wato inda za a danganar da su har zuwa wasu cibiyoyin karɓar baki biyu a lardin Ruigi da ke ƙasar su. Bayan kuma sun kwana za a tura su zuwa gidajensu a lardinansu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sansanonin Tanzania suna ɗauke da 'yan ƙasar Burundi kusan 184,000 waɗanda za a tura su gida nan da ƙarshen shekarar nan bisa yarjejeniyar ƙasashen biyu suka kulla. Suna kuma daga cikin 'yan ƙasar Burundi kusan 350,000 da suka tserewa rikicin siyasa a gabas ta tsakiya wanda ya barke bayan wani zaben mai cike da takaddama da aka yi a shekarar 2015. Daga ƙarshe yau Juma'a gwamnatin yankin Hong Kong ta haramta rufe fuska a duk wani wuraren zanga-zanga ta hanyar soke dokar da aka samar tun lokacin da Burtaniya ta yi mata mulkin mallaka. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta yi da'awar amfani da ikon da take da shi ƙarƙashin dokar samar da zaman lafiya wadda sun lokacin wani bori na shekarar 1967 ba a sake amfani da ita ba. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne da gobe Asabar a cewar Lam. An haramta rufe fuska kuma za a farma duk masu bore ko waɗanda ke tayar da zaune tsaye. Sai dai dokar ba ta hau kan waɗanda ke da uzuri na buƙatar saka fuskar ba. Babu bayanin yadda gwamnati za ta tabbatar da wannan doka ta hana rufe fuska a birnin da ke da mutane miliyan 700,000 inda mutane da yawa ke rufe fuskarsu domin kariya daga gurɓatar muhalli ko wasu cututtuka kamar ɓarkewar wata cuta mai kawo matsala ga numfashi wadda ta faru a birnin shekara ta 2003.
Madalla labarun duniyan kenan kuka saurara. To yanzu bari mu bude taskar rahotannin namu. Inda zamu faro ne daga kasar Kamaru, inda a can rikicin ƴan awarin yankin Ingilishi ya ki cinyewa har ya kai ga shugaban kasar ya kafa kwamitin bincike wato kwamitin tattaunawar zaman lafiya domin samu mafita ga wannan matsala. A yau ne wannan kwamiti ta kammala zamanta. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Awwal Garba ya tura mana.
Yau din ne commission da aka kafa na amintattun ƙasar Jamhuriyar Kamaru suke kammala taron muhawara na kwanaki hudu wanda za a samu hanyoyi na warware rikicin bangaren ɗan awaren ƙasar ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Diangote. Kafin kammala taron ne sai shugaban ƙasar Paul Biya ya yi wa masu ɗauke da bindigogi wanda aka kama su a filin daga kuma suke dakon shari'a su 333 afuwan, kuma ya umarci ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo da ya gaggauta sako su. Wannan ne yasa na tambayi barista Hamza Muhammad kan wannan afuwan da shugaban kasar ya yi, shin yana kan hanya kuwa
wato arrêt de poursuite ya yi akan wato wanda ba a riga yanke musu shari'a ba, wato arrêt de poursuite wanda zai wa shari'a ya yi ba wanda aka yanke shari'a su ba, wanda zai wa shari'a ne ba riga an yi musu ba su ne aka tsayar da wato akan ba za a yi musu ma shari'a din ba, an tsayar gwamnati ba ta bosiransu da ba wanda aka yanke musu nasu hukunci wannan daban ne bari ga an dauki wannan batukunna.
Na tambayi ɗaya daga cikin ƴan gudun hijira wanda ya bar mahallin sa a bangaren na ƴan aware ga abinda yace.
Eh wannan sako wannan mutanen da yake kodin yanzu a wajen ganin jeji wannan babban abu ne wanda abinda muke zato dama zai yi kenan. Sabili da yaran din da yawa da suka shiga wannan abubuwan ba su sama mai suke ba. An kama su da yawa suna na kamar gawayi da suka mutu. To shi shugaban kasa da ya sa wannan da ya rufin nan abinda dama ake jira wajen shi ne. Kaga da mutane din kaga abinda ake a cikin da ya gashi nan da yana ga abin da yake ci gaba da ya sake mana mutane wajen 300 ya sake mutane 300 abu. Eh ko da ke da shi ne ko to kaga wannan abin da muna da gaske dalili da wata kila wannan abin zai sa ran wayannan ɗan samarin din su wannan tashi hankalin ya dan kwanta kaɗan.
Ga dukkan alamu dai wannan tattaunawar da ake gudanarwa yana samun karbuwa wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Amin amin tuma amin.
To a gaida Awal Garba da wannan rahoto. Yanzu kuma bari mu koma ƙasar Niger, inda a can kuma ta karbi bakuncin wata tawagar Amurka da suka hada da ƴar majalisa Karen Bass da kuma Ilham Umar, wanda suka kai wannan ziyara daidai lokacin da ya kai shekaru biyu da zagayowar rasa wasu dakarun sojinsu a garin Tongo-Tongo a yankin Tilibiri a ƙasar ta Niger. Ga wakilin muryar Amurka Sulemi Muni Barma da ƙarin bayani.
Tawagar ƴan majalisar wakilan na Amurka wacce ke ƙarƙashin jagorancin Karen Bass ta fara ne da wata ganawa da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu da makarraban gwamnatinsa.
The purpose of our visit is to see exactly what is happening in terms of the cooperation between the United States and Niger in regard to the security situation.
Ƴar majalisa Karen Bass ta ce babban makasudin wannan ziyara shine mu tantauna zahirin yanayin hulɗar da ke tsakanin Amurka da Nijar musamman fannin tsaro. Mun zo ne da nufin duba ainihin abubuwan da ke faruwa a zahiri don tantance ainihin dalilan da ke ingiza mutane rungumar ayyukan ta'addanci ta yadda za mu samu hanyoyin rigakafin wannan al'amari.
Why people get involved in terrorism and how do we prevent it?
Ziyarar wacce ke gudana a daidai lokacin da ƙasar Amurka da jamhuriyar Nijar ke addu'o'in tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sakamakon harin ta'addanci a ƙauyen Tongo-Tongo na kan iyakar Nijar da Mali ta kasance wani lokaci na jajantawa juna wannan babbar asara a tsakanin hukumomin kolin Nijar da tawagar ƴan majalisar wakilan Amurka.
And I just want to say that our prayers are with the families of the people, the soldiers who were lost both from Niger and the United States on this second anniversary.
Da yake ganawa da waɗannan wakilai, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana cewa
désormais cette amitié est scellée dans le sang depuis le 4 octobre 2017. Parce que comme vous le savez, ce jour-là, qui est un triste jour pour nous.
Daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashenmu biyu ta ƙara ƙarfafa daga ranar 4 ga watan Oktoba, domin a wannan rana ce ƴan ta'adda suka hallaka sojan Nijar 5 da takwarorinsu 4 na Amurka. Saboda haka daga wannan rana ina ɗaukar wannan dangantaka a matsayin ta jini. Matashiyar ƴar majalisar wakilan Amurka ƴar asalin ƙasar Somalia Ilhan Omar na daga cikin mambobin wannan tawaga. Tana mai nuna damuwa a game da rikitar da ke damun Afirka.
I'm really excited to have the opportunity to really look at how we can militarily address the crisis in the short term.
Kace za mu duba hanyoyin amfani da karfin soja don samar da tsaro cikin dan takadirin lokaci. Sannan zuwa gaba za mu duba matakan bayar da tallafin da zai taimaka a tanadi hanyoyin samar da ci gaba mai dorewa ga al'ummomi.
A population
samar da kariya ga ƴan mata da mamaki dantan da ke fama da talauci don kauce fadawa tarkon ƴan ta'adda na daga cikin batutuwan da tawagogin kasashen biyu suka tantauna a kansu yayin wannan ganawa da aka yi akan idan jakadan Amurka a Niger Ambassada Eric P. Whitaker. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulemi Muni Barma da wannan rahoto, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya domin makar ma a samu damar a dinga irin wannan. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda a can kuma na tuntubi barista wani barista masanin kundin tsarin mulkin kasa kuma mai fashin baki game da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai kasar Afirka ta Kudu inda na tambaye shi ya yake kallon wannan ziyara a fuskar shari'a kuma ga yadda ya ansa.
Kashi na 19 na kundin tsarin mulkin ya fito da hurumomi guda 5 a matsayin manufofin harkokin kasashen wajen kuma a tanka haka nan ne zamu kare mutuncin sashe na 1 na tsarin mulkin mu da yace Najeriya intatta kasa ce kuma yanta suna da yanci kuma suna da bukata a yi musu shugabanci na gari kaidojin dokokin kasashen da muke ciki sannan kuma bayan haka nan yana da muhimmanci mu kanmu mu yi kokari mu tabbatar cewa mun shiga mun kutsa kanmu a harkokin abubuwan da ake yi na diplomasiyar duniya. To idan aka yi la'akari da wannan ba laifi bane dan shugaba Muhammadu Buhari ya je kasa Afirka ta Kudu domin ya nemi mai 'yan Najeriya haƙƙin su wadanda suke can. Amma matakin abinda ne dauka zai fara yi shine ya fara yin taro da 'yan Najeriya din da suke can domin ya ji korafin su kamin ya iya tunkara zama tare da shi shugaban kasa Afirka ta Kudu. To duk da haka da ya je sai ya fara yin taro da shugaban Afirka ta Kudu kamin daga karshe in zai tafi ne zai yi tattauna da 'yan Najeriya da suke a can. To a nan wurin abinda za mu yi la'akari shine abinda ya faru ya faru. Sun yi kokare sun shirya yarjejeniyoyi daban-daban wadanda za su kawo mana ci gaba da zaman lafiya a gaba, wanda za su kawo mana bunƙasar musayar tattalin arziki a gaba, wanda za su buɗo hanyoyi na kasuwanci da zumunta tsakanin kasashen nan. Duk da haka abinda ya kamata idan shugaba Muhammadu Buhari ya dawo shine sai la'akari da menene abubuwan da 'yan Najeriya suke kwadayi a Afirka ta Kudu da har yake sawa suna zuwa wanda mu ba mu da shi a Najeriya. To sai ya kokari ya hada majalisar ministocin shi ai kokari Najeriya zama muna da irin waɗannan abubuwan domin a rika dakile zama da 'yan Najeriya ke da shi na kwadayin zuwa Afirka ta Kudu domin neman abinci ko neman wasu abubuwa. Mu yi kokari mu gina kasar mu, duk wani abu da wata kasa take da shi mu ma mu yi kokari mu yi irin shi a nan Najeriya ko abin da ya fi shi ta yanda yake za a rika kwadayin a zo kasar mu ce ta Najeriya domin kuma mu 'yan Najeriya mu je muna zama a cimazane amma kasashen Afirka guda uku ne mafi karfi da Najeriya da Afirka ta Kudu da Masar. To saboda haka waɗannan kasashe idan dangantakar su ta watse to watsewar dangantakar nan zai iya shafan watsewar dangantaka tsakanin mu da wasu kasashe, zai iya shafan rashin haɗin kan nahiyar Afirka.
Allah haɗa kan mu a firar kan mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama.
Barista Umar mai nasara kuga kenan da ya mana fashin baki akan ziyarar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa kasar Afirka ta Kudu. So masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a Washington yana cewa karfe 11:18 ga shirinmu na gaba wanda ya kasance tattaunawa na musamman akan bangaren sashen kiwon lafiya a Najeriya shekaru 59 bayan cika samun 'yancin kan kasar.
To honorable mai fata shi elder ya fara maganan abinda ma nake so in tambaye ka, zaka samu masu kuɗi da masu mulki a Najeriya da ƙyar suke zuwa asibitocin gwamnati, da ƙyar suke zuwa asibitocin da talaka yake zuwa. Yawanci idan suna da kuɗi anjima zaka ji sun tafi China, sun tafi Germany, Jamus, sun tafi India domin neman lafiya. Har ku shugabanni wanda ya kamata haƙƙin ku ne ku tabbatar cewa kun gyara asibitocin nan, amma yawanci masu mulki suke tafiya. Kana ga kamar ina matsalan take?
Gaskiya inda babban matsala take shine yanayin halayen mu 'yan Najeriya. Ya kamata da farko mu gyara halayenmu. Ba wai ba mu da ƙwararru bane na likitoci har zuwa ga unguwan zomomi daga sama kenan har ƙasa, muna da su a Najeriya. Amma mu kanmu ma'aikatan za a sa mutum a aiki ana biyan shi kuɗi, kuma in kika duba kuɗin da ake biyan ma'aikata na kiwon lafiya wajen shan magani na gwamnatoci ya fi ya kusan ninka ma biyu ko uku da yanda ake biyan su a asibitoci masu zaman kansu. To amma dan me a can asibitoci masu zaman kansu za ki ga ma'aikatan sun fi rike aikin su da karfi. Mu kuma nan fa da ana biyan kuɗi da ya sai ki ga ana rikon sa kai nan kashi ga aiki. Nurse tana zaune za a kawo mara lafiya tai za ga tai banza ma da shi. Ko kuma ana yi wa mara lafiya tsawa a asibitin gwamnati. Amma a nan masu zaman kansu ba a yi haka. Saboda haka mu kanmu mu gyara halayenmu mu ma'aikata daga sama har ƙasa. Sa'annan kuma maganan kayayyaki na zamani na kiwon lafiya gaskiya ba mu da su. Gwamnati kaɗan ne kawai muke yi. Don in za ki duba ai ko a Najeriya kamar asibitocin da suke zaman kansu in kika duba likitocin ba su fi nan asibitin ba wai sun fi wanda suke aiki a asibitocin gwamnati kwarewa bane a na'urori ne na zamani in aka zo za a sa mutum ya shiga na'ura zai ce ga abin da ke damun ka shi likita kawai ya maka gashi dalili kenan kin ga duk likitoci da suka bar Najeriya sun tafi aiki a wani waje zaki ga ana cewa su ne ma sun fi kowa kwarewa a wajen saboda kayan aiki ne saboda haka dole ne mu gwamnati tun daga sama har ƙasa a dage yanda za a yi a mu tabbatar cewa asibitocin nan sun samu kayayyakin aiki kin ga kamar mu nan lafiya ga specialist kin ga yanda an gina shi ana kan gina ma ga kayayyakin aiki suna zuwa to in akwai kayayyakin aiki haka zaka je waje kai me bambancin kenan kawai saboda haka dole ne mu gyara yanda mu gyara halayenmu yanda muke daukan aikin ayyukanmu sannan kuma mu ƙara sayo na'urori na zamani mu zuba asibitocin nan
amma bisa ga bayanin da kai kan ma'aikata akwai wani tsawatarwa da kuke ma ma'aikatan nan musamman asibiti zaka ga mace ta je haihuwa sai ka ga mata suna ko kuma ma'aikatan asibiti suna ta mata tsawa a wannan yanayi da take ciki akwai wani matakan horarwa ko kuma tsawatarwa da kuke ma irin waɗannan ma'aikata
gaskiya mun sa kaman mu a karamar hukuma akwai director wanda take kula da harkan kiwon lafiya gaskiya muna ba su wannan horon cewa su rinka bi kuma bayan suna bi su duba abubuwan da ma'aikatan su suke yi sannan kuma mun gode kaman primary healthcare development agency saboda taimako da ake samu yanda na faɗa a wancan lokaci ana ba su bita lokaci saboda sanin makaman aiki ana wannan to gaskiya wannan abubuwa da ake yi suna rage irin wa'annan keta da muke wa kanmu domin mutum ya zo a wani hali mutum ma mata ta zo ai wake kuma kina mata ihu kina cewa menene maganganu ma na banza da bai kamata ba bayan ana biyan ki kuɗi saboda ire-iren wannan ne ki kula da ita saboda gaskiya muka samu wannan ba ma daukan shi da wasa
to Malam Usman a unguwanni zaka ga akwai a asibitoci masu zaman kansu akwai na gwamnati idan ka lura zaka ga kaman al'umma sun fi zuwa asibitoci masu zaman kansu nan fiye da asibitocin gwamnati kana unguwa me yasa kake ganin kaman mutane sun fi zuwa irin waɗannan asibitoci masu zaman kansu
to dalili shine dazun nan an yi magana kai suna samun wulakanci mafi yawa a asibiti na gwamnati da su wayannan matan su kuma ma'aikatan asibiti na gwamnati su sun tunna da jan dauke su ake suna ganin kaman suna samun kuɗi ne kawai a banza sai ko wata zauna a binta shi yasa su mutanen suka gudu su koma private hospital kuma ma'aikatan da suke government hospital su ne suke zuwa private hospital
su je su
aiki amma anan za su tsaya su yi aiki sosai da kyau idan an dawo kuma na gwamnati tun na riga sun koma ba zan aikin ba in wata yi mutum zai samu kuɗi shi yasa so suna rikon tsakanin kashi a wannan gefen amma Allah da tun su shugabanni sun sa ido suna ganin wannan abu da su maganta shi domin ba zan manta ba ko lokacin da specialist wani lokaci mataimakin gwamna namu ne yanzu da ina commissioner ya zo su ba su san shi ba ya zo na shi lura ya zo a samu irin wannan damuwa to wannan ma'aikatan wannan hulɗin gaba ɗaya ya ɗauki sunansu kuma ya ladabtar da su sosai don ni na ga wannan da idanuna saboda haka sunan su Mike manyan suka sa ido cikin wannan abu in Allah da za mu ganta wannan abubuwan mu muna tuna cikin anguwa muna sace su abin da mun gani za mu shiga gaya musu
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum
to madalla Zainab Babaji kenan da tawagar tata a dazzaunawa da tattaunawar musamman da suka yi a kan nazari shekaru 59 bayan samun yancin kan Najeriya bangaren kiwon lafiya. Sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana masu sauraron mu a ta shaf anyan mu email.
Ayan sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda. Yace hukuncin da kotun sauraron karar zaben gwamnatin jihar Kano ta yanke wanda ta baiwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara ya zo min da mamaki. Duba yadda kotun ta yi watsi da sahihin hujjoji da dan takarar jami'ar PDP Abba Kabir Yusuf ya gabatar mata. Ina goyen bayan Abba Yusuf ya nemi hakkinsa a kotun daukakar kara kasancewar kotun sauraron kararrakin zabe bata yi mishi adalci ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Husaina Umar Forever Gashuwa tace fatan alheri VOA Hausa Allah ya kawo fahimtar juna a taron sulhun da ake yi tsakanin gwamnatin kasar Kamaru da ƴan Aware amin sai kuma sakon da ya fito daga Abubakar Kawo Girgir yace salam VOA Hausa to zargin da sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ke yi wa tsohuwar gwamnatin da ta gabata da yin wadaka tare da salwantar makudan kudade da suka kai sama da naira biliyan 50 wani babban abin damuwa ne to amma bincike ne kadai zai gano hakikan al'amarin saboda haka akwai bukatar hukumar EFCC ta gaggauta shigowa wannan batu domin dama aikin ta ne bincike daga nan sai sakon hadin gwiwa da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga da Ibrahim Aduwa Gumel suka ce salam VOA Hausa a cikin shekaru 59 da samun yancin Najeriya an samu ci gaba a fannoni daban-daban amma koma baya aka samu a bangaren tsaro da kuma tattalin arziki dan tun daga zamanin mulkin mallaka zuwa yanzu ba a taba samun dagulewar hakar tsaro kamar wannan shekara goma da muke ciki ba
kama dalla yanzu kafin mu sallama ga Sarfilu ya dawo amma yanzu da tushen muhimman kan labarin
to a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana neman wasu gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokin adawar sa na siyasa wanda hakan ke zaman ƙara daukar matakin da ya janyo aka bude gudanar da binciken da zai iya kaiwa ga tsige shi da yake amsa tambayoyi da safe jiya Alhamis daga manema labarai a fadar White House An tambayi Trump wace alfarma ya nema daga shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky lokacin da suka yi waya ranar 25 ga watan Yuli wanda ya haddasa wani jami'in gwamnati ya shigar da koke shugaban ya amsa da cewa zai bayar da bada shawarar su bude bincike akan iyalan Biden Jami'an tsaron Iraki sun bude wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka hada a birnin Baghdad a yau Juma'a kwanaki uku a jere da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa.
Madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku muna taya ango Sarfilu Umar Zarewa da amaryarsa Zainab Nasir Ahmad murnar daurar auren su da za a yi gobe a sabar da karfe 2 na rana a gidan Alhaji Musa na Alhaji Alkasim Zarewa Allah ya sa a yi asa'a ya kuma ba da zaman lafiya da zuri'a daya ba sai kuma yanzu masu sauraro iya abin da zamu iya kawo kenan a cikin shirin namu sai kuma shirin mu na karshe a yinin yau inda zamu bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya shafe ya dame ku yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gathers Creation da ta bada umarni sai injiniyan mu ne yau Mr. Chang ni Aisha Mu'azu nake cewa ku zauna lafiya amma kada ku yi nisa dan ga shirin yau da gobe